This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumil tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka dawo muku da wani sabon shirin. A daren yau Juma'a ta babbar rana 19 ga watan Afrilu shekarar 2024. Cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun halaka sama da mutane 20 a karamar hukumar birnin Gwari na jihar Kaduna. Haka kuma idan muka leka jihar Filato, a can ma 'yan bindiga sun kashe mutane 12 ciki har da mata da ƙananan yara. Idan muka leka jihar Taraba kuwa, lamarin ya kai ga kashe wani basarakin gargajiya a masarautarsa. Sai kuma shirin tubalin tsaro da ke biyan lamarin tsaro da Hassan Mai na kai na zai gabatar mana. Amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Isra'ila ta kai wani hari da sanyin safiyar Juma'an nan a cikin kasar Iran. Lamarin da ya faru cikin dare shine har ramuwar gayya na baya-bayan nan tsakanin abokanan gabar yankin biyu. Sai dai a yau Juma'a Tahiran ta mayar da lamarin wasa tare da nuna cewa ba ta da shirin mayar da martani. Jaridar New York Times da Washington Post sun ambato jami'an Isra'ila na cewa Isra'ila ta kai hari ta sama a Iran. Kafofin yaɗa labaran Amurka da dama sun ambato jami'an Amurka suna bayyana harin a matsayin na makami mai linzami. Ba a dai gano wurin da Isra'ila ta kai hari ba ko aka auna. Kimanin sa'a guda bayan bayyanar rahotannin, BOA ta tuntuɓi wani mai magana da yawun rundunar sojojin Isra'ila, amma ya ce ba zai iya cewa komai ba a wannan lokacin. Majalisar Wakilan Amurka ta kama hanyar kusa da amincewa da shirin taimakon tsaron ƙasa na dala biliyan 95 ga Ukraine da Isra'ila da sauran ƙawayen Amurka. A yau Juma'a an kada ƙuri'a amincewa da ƙudurin ya shige, yayin da 'yan Republican suka haɗu da 'yan Democrat cikin wani taimako da ba kasafai aka saba gani ba. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson ya yi ta bayyana a kafofin yaɗa labarai masu ra'ayin mazan jiya yana ƙoƙarin yin bayani kan kuɗaɗen da ake kashewa a lokacin yaƙi, musamman ga Ukraine a daidai lokacin da take fuskantar mawuyacin hali na fafatawa da Rasha. Kujerarsa ta kakakin majalisa na fuskantar barazana saboda yunkurin barazanar masu ra'ayin riƙau na tsige shi daga kan kujerarsa. Shugaba Joe Biden ya aika da amincewarsa cikin gaggawa na shirin kakakin. Ana sa ran kada ƙuri'a ƙarshe kan ƙunshin a gobe Asabar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a ƙasar Pakistan sun faɗa a yau Juma'a cewa wasu yankunar bakin wake sun kai hari kan wata mota da ke ɗauke da wasu ma'aikatan ƙasar Japan 5, amma dukkansu sun tsallake rijiya da baya ba tare da wani rauni ba. Wani babban jami'in 'yan sanda ya shaida wa manema labarai cewa an kai ma'aikatan masu aikin har haɗa mota ne zuwa yankin masana'antu a babban birnin kasuwancin Pakistan da sanyin safiya lokacin da aka yi wa motar su mai sulke hari. Dan ta'adda ɗaya ya zo kusa da motar ya tarwatsa kansa, yayin da wani kuma ya yi harbi a kanta, inji Asfar Mahisar, mataimakin Inspector General na 'yan sandan Karachi, yana mai bayar da misali da binciken farko kan rikicin da aka yi a safiyar. Ya ƙara da cewa jami'an tsaro biyu da ke raka ma'aikatan 'yan ƙasar Japan ɗin sun buɗe wuta tare da kashe ɗan ƙunar baƙin waken. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta amince da wani nau'in allurar rigakafin cutar kwalara da ake amfani da shi sosai, wanda zai iya taimakawa wajen magance yawaitar masu kamuwa da suka rage yawan allurar rigakafin a duniya da aka ajiye tare da barin ƙasashe matalauta suna ta ƙoƙarin shawo kan annobar. Hukumar WHO ta ba da izinin yin allurar rigakafin wanda kamfanin New Biologics ya samar, wanda kuma ya sanya tsarin da aka yi amfani da shi yanzu a makon da ya wuce. Sabon nau'in allurar mai suna Ubiquol S, tsari mai sauki wanda ke amfani da kayayyakin haɗin 'yan kaɗan, yana da arha kuma ana iya yinsa da sauri fiye da tsohon nau'in allurar. an nuna cewa allurar rigakafin tana taimakawa wajen hana cutar gudawa a cikin binciken da aka yi a mataki na ƙarshe a Nepal. Amincewar hukumar WHO na nufin hukumomin bayar da agaji kamar Gavi da UNICEF yanzu za su iya saya wa ƙasashe matalauta. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Al'ummar unguwar Danko da ke gundumar Dogon Dawa a ƙaramar hukumar birnin Gwara a jihar Kaduna sun ce sama da mutane 20 ne 'yan bindiga suka halaka a yammacin Laraban na wannan makon, sannan suka sace kayan abinci da dabbobi da sauran dukiyoyi. Wakilin muryar Amurka a jihar Kaduna, Isa Lawal Ikara, ya haɗa mana wannan rahoton kan wannan hari da kuma matsalar tsaro da ke damun yankin.
Dama dai al'umar anguwan Danko da kewaye da ke karamar kumar birnin Gwari sun saba artaba da 'yan bindigan da ke addabar yankin. Sai dai kuma a wannan karo sun ce 'yan bindigan sun mamaye su ne, shi yasa suka yi musu mummunar barna. Kamar da yadda wasu daga cikin al'ummomin yankin suka shaida wa muryar Amurka.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle 'yan ta'addan nan sun shigo garin nan kimanin karfe 5:00 suka bude wuta. Sun kashe mana mutum 22. Cikin mutum 22 nan akwai kananan yara wanda ma ba su yi aure ba, hadda wata yarinya ai kimanin shekara 5-6. Kuma ba network a area mu balle a ce za a samu sadarwa. Wannan dalilin yasa 'yan ta'addan nan suka yi abin da suka ga dama, sun dauki kimanin awa kusan 3 suna abin da suke so.
Sunana Abdulsalam Abdullahi Saluhu unguwar Danko ranar kuma birnin Gwari Dogon Dawa wards. Ala hakika sun zo mana misalin karfe 5:00 ba su suka bagar mu sai karfe kusan 7:00 sun zo mana. Allah kadai ya kasu mun yi harbabe da su. Sun kashe mana mutum a cikin unguwar Danko, sun kashe mana mutum 19 yarinya daya ce mace. Sai wani kauye dake yammacin mu sun kawo dauki sai kashe mutum 3 sun mana banna sun kwashe mana dukiya da shanu da tumaka kai da taki shaguna duk abin da suka samu abinci ba abin da suka bari dan wani daki ma suka yi suka dauki takin suka ishe suka sa mai wuta sai suka kona. Kullun rana ta duniya sai mun yi artabu da su, ko su zo mana ko kuma ce ga sun zo mana. Kullun abin da muke fama da su kenan.
Yankin anguwan Danko da kewaye dai na fama da matsalolin sadarwa da kuma rashin hanyoyi masu kyan da za su ba da damar ganin an kai wa al'umar yankin dauki. Sai dai kuma duk da wannan kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ya ce jami'an tsaron suna ɗaukar matakai.
Babu network, to amma kuma duk da haka an daɗe ana ba ta kashi da su wayannan 'yan bindiga da suke wannan yanki. To wannan ya sanya suke da haushin shigowa a kowane lokaci suka ga cewa za su samu wata nasara ko wani abu gamin sha dakile hare-harensu da sauransu. Kuma a yanzu haka a jami'anmu na tsaro da haɗin gwiwa duk jami'an tsaro sun bazama cikin wannan daji. Kuma insha Allah duk waɗanda wannan mutane za mu kama su, kuma insha Allah za mu gurfanar da su a gaban kotu.
Duk matakan da jami'an tsaro ke cewa suna ɗauka game da matsalolin tsaro a waɗannan yankuna, dai masana harkokin tsaro irin su Manjo Yashin kuma ritaya na ganin akwai buƙatar sauya salo.
Duba da yadda wannan al'amari ya faru, ya ƙara faruwa, kuma yake ci gaba da faruwa a wannan yanki na ƙaramar hukumar birnin Gwari, a gaskiya fi sabilillah ya kamata gwamnati da dukkan masu alhaki akan tabbatar da tsaro a ƙasar nan su mai da hankali. Domin abin da wannan yake nuna shine an ma san 'yan bindigan nan suka shigo, kuma an san mata hanyoyin da suke bi su shigo, an san irin abin hawan da suke amfani da shi don su zo su addabi wa'annan mutane. Kamata yayi kamar yadda mutanen wannan gari suke magana, a samu jami'an tsaro a girki a wurin nan na musamman, tunda har wa'annan 'yan bindiga sun mai da wannan wuri wani wuri da suke zuwa koyaushe a sadadi suka zo. Bai yi wa zama to an bar gari kamar an sallama su, an bar mu mutanen nan su koyaushe su waiwayo su tatse su su kashe na kashewa. Wannan lalle ya kamata ce gwamnatoci musamman gwamnatin tarayya ta yi abin da ya kamata.
Karamar hukumar birnin Gwari dai na cikin ƙananan hukumomin jihar Kaduna da ke fama da matsalolin tsaro, abinda wasu ke alakantawa da dazuzzukan da ke makwabta da karamar hukumar da kuma nisan da ta yi daga kwaryar garin Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gai da Isa Lawal Ikara. To daga batun tsaro a jihar Kaduna sai kuma batun tsaro a jihar Filato, inda ake zargin 'yan bindiga da halaka wasu mutane 12 da suka haɗa da mata da ƙananan yara, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗo mana.
A daren jiya Alhamis ne wasu 'yan bindiga da ba a tantance su ba suka hallaka mutane 12 ciki har da kananan yara da mata a ƙauyen Tilengpat da ke yankin Pushit a ƙaramar hukumar Mangu a jihar Plateau. A wani harin na daban a ƙauyen Chikam da ke ƙaramar hukumar Bokkos ma, ɗalibi guda na jami'ar jihar Plateau ya mutu sanadin harin da 'yan bindiga suka kai ƙauyen. A wata sanarwa, gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya itar da hari kan ɗaliban inda ya jaddada aniyarsa na tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Duk da shike hukumomin tsaro ba su fitar da sanarwa kan harin ba, bayanai na nuni da cewa mata a yankin na Bokkos sun fito suna zanga-zangar neman hukumomi su tabbatar musu da tsaro. Sanata mai wakiltar Plateau ta tsakiya Diket Plan ya shaida min ta wayar tarho cewa abin da ya gani na rashin imani musamman ga kananan yara bai ji daɗi ba. Sanata Diket Plan, wanda rashin kyawun layin tarho ya hana ni naɗi muryarsa, ya ce ya gana da al'umar yankin ya kuma yi alkawarin ci gaba da gano musabbabin rikicin don kaucewa sake aukuwarsa nan gaba. Sanatan ya buƙaci al'umar da su kwantar da hankali da yin kira ga hukumomi su yi bincike. Kananan hukumomin Mangu da Bokkos dai a cikin 'yan watannin nan sun sha fama da hare-hare, lamarin da ya hallaka ɗaruruwan mutane, dubbai kuma ke gudun hijira a sassa daban-daban a ciki da wajen jihar Plateau, suna kuma buƙatar tsaro da komawa gidajensu don su yi noma. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da majami'ar Ekwa ke kammala taronta na ƙoli da take gudanarwa shekara-shekara. Sakataren Ekwa Rabran Ayuba Asheshe ya ce sun yaba wa hukumomin tsaro kan matakai da suke ɗauka don daƙile tsaro a ƙasar, amma dole ne a ci gaba da sanya matakan kawo ƙarshen matsalar tsaron.
Akwai abubuwa da yawa da aka tantauna, abubuwa da suka shafi tsaro, abubuwa da suka shafi tattalin arziki, abubuwa da suka shafi cuɗanya tsakaninmu da 'yan'uwa, tsakaninmu da makota, tsakaninmu da 'ya'yanmu, a ƙarshe kuma mun gudanar da zaɓuɓɓuka.
Idan kai batun tsaro, yaya kun gamsu da abin da gwamnati ke sawa musamman a ɓangaren tsaro?
Babu wanda zai ce ya gamsu gaba ɗaya, amma kuma suna ƙoƙari. Jami'an tsaronmu suna ƙoƙari, 'yan sanda sojoji suna ƙoƙari, gwamnati suna ƙoƙari, amma kuma batun yana nan har yanzu. Yanzu za ka tsaya, su wane ne suke ta'addancin nan, su wane ne suke taimaka musu? Gwamnati ta san da su, gwamnati tana da abin yi, to har yanzu dai ana kira. Gaskiya masu angwanni, masu ƙasa, sarakunanmu, kowa batun tsaron nan hakki ne na dukkanmu, ba ma hakki ne na gwamnati kaɗai ba, amma hakki ne na 'yan sanda ko sojoji kaɗai ba, hakki ne na dukkanmu. Wa ka gani waye shi, ka ga wani abu, ka faɗi wani abu.
Majami'ar ta Ekwa ta kuma zaɓi Reverend Dr. Job Ayuba Bagat a matsayin sabon shugabanta na ƙasa da ƙasa, yayin da Reverend Dr. Sunday Kongo ya zama mataimakin sakatare. Shi ko Reverend Dr. Stephen Panya Baba ya yi bankwana. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gai da Zainab Babaji, har yanzu dai muna kan batun tsaro, amma wannan karan a jihar Taraba. Inda wasu 'yan bindiga suka yi wa gidan mai martaba sarkin sansani ƙawanya tare da kashe shi, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Lado Salisu Garba ya haɗo mana.
Wannan dai ba shi ne karo na farko ko na biyu ba da 'yan bindiga ke yi wa masu sarautun gargajiya kisan gilla a jihar Taraban, domin kuwa 'yan bindigan na ci gaba da cin karensu babu baka a wasu yankuna na jihar Taraban, inda waɗansu 'yan bindiga suka yi shigan bulto tare da ƙawanya wa gidan mai martaba sarkin sansani Abdul Muɗallib Nuhu, wadda ke zama mai daraja ta uku a masarautar jihar Taraba, inda 'yan bindigan suka yi masa harbin bindiga kusan guda uku, lamarin da ya janyo sanadiyar rasa ransa, kamar dai yadda mazauna garin suka tabbatar da akwai lamarin. Hassan Ibrahim, wadda ke zama shine sakataren masarautar sansani da ke karamar hukumar Gasola jihar Taraban, wadda kuwa ya tabbatar mana da yadda lamarin ma ya kasance a cikin daren.
Kawai muna cikin gidan bulto muka ji harin bindigi. Sai sai muka sake muka ji taw taw. Muna ce sai wani kani na kana ce mishi mu ba mu sai zo ina sai ce mishi ta dinki fa yana gida. Sai ce mu je mu shiga gida sai mu same shi ba. Sai dining number shi ga ya ringe ping ping har ya kare ba dawo ba. Muna ta ce dinna ta dining number yana
shi kuwa Alhaji Iliyasu, wadda ke zama galadiman sansani, shima mun yi nasarar tattaunawa da shi ta waya talaho yayin da ya tabbatar ma da akwai lamarin tare da kira ga yan gari da kuma hukunta kan cewar a zauna lafiya
sai sun same shi a gida ne amma na kuma ba asalin fada ba gida da take ta bayan gari wanda yake gina gidan din kaman masaukin baki ne wanda zai sake farawa to da yawa yakan zuwa gidan din ya je ya bugu waya don saboda wurin din ya fi sabi ne karfi akan asalin gidan masarauta
kudan da suka zo din da mashin suka zo misali ko da a gurin ya same su ko kuma da kafa suka zo ko ya suka zo suka tadda shi
kai bisa labarai da duka da kike tabbatar mana ba da mashin suka zo ba sun zo da kafa ne sun riga da sun yi surrounding gidan din kafin zuwan su don akwai wanda aka tabbatar duk da cewa dare ne akwai da kike kan iske
to kuma mahukuntar karamar hukumar gasar suna da masaniya a kan lamarin duba da cewa wannan al'amari ya faru ne a cikin daren jiya tambayar kenan da nayi wa honorable Abubakar Sa'adu Gumfa wanda ke zama shugaban karamar hukumar gasol a jihar Taraban ya tabbatar mana da akwai lamarin wanda yace a halin yanzu yana ma fadin mai martaba domin amsa gaisuwa da kuma dukkanin shirye-shirye na zuwa jana'izar
hakan ne halin yanzu dai muna nan a palace din Jima Rigayi Sarki wanda aka kashi ko da muka zo mun tarar da bullet wayansu yayan bullet da aka yi amfani da shi wurin harbin sa dai muka tarar da inda aka kwantar da shi ga inda jini ya zuba amma daidai lokacin nan da aka harbe shi ba kowa a wurin bayan harbin ne mutane suka ji karan harbin suka zo suka tarar da sarkin garin ne a kunshi
yanzu wani hali mutane wannan yankin na sansani ke ciki tamam
to kamar yadda ka sani kisa kamar wannan ba karamin abu bane amma shi ubangiji duk abin da ya turo za a karbe shi hannu biyu halin da ake shi yanzu dai ba dadi amma ba yadda aka iya
inda nake kokarin hada wannan rahoton nayi ta kokari domin ji ta bakin rundunar ƴan sannan jihar Taraban amma hakata bata cimma ruwa ba na tuntubi kakakin rundunar ƴan sannan jihar Taraban SP Usman Abdullahi amma wayar ta sa bata shiga na yake masa sakon garta kwana shiru kake ji wannan al'amari dai na rashin tsaro ya dade yana kungawakun baya a shir arewa maso gabashin kasar duba da cewa ƴan bindiga ko kwance ƴan fashin daji sun dade suna cin karen su baba baka a jihar Taraban dake arewa maso gabashin kasar Lado Salisu Garba muryar Amurka daga jihar Lingo a Najeriya
to Allah ya kyauta a gaida Lado Salisu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
nayi shirin rubun sakuna dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado maso ko kun baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zan bari na nausa ga zuciya na tafatin kada in fasa ina tabe da yi karo da dan Musa ya so in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane yake kin yi manuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa
To masu sauraro shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Za ku mai zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe domin Hassan mai na kaina ya gabatar muku da shirin mu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu dubi ne ga wani babban atusaye da dakarun saman kasar Kamaru suka yi a wani hobbasa na kokarin sa hannu a rundunar kawancen kasashen tafkin Chadi domin kawo karshen aika-aikar mayakan Boko Haram a wannan yanki Dr. Madalla. A wani mataki na tabbatar da yaki da ta'addanci irin da ba sani ba sabo. Dakarun kasar Kamaru sun gudanar da wani gagarumin atisaye a Chabal da ke cikin lardin Adamawan Kamarun. Wannan hoɓɓasa dai ta sama da ƙasa ya faru ne a ƙarƙashin sa idan babban hafsan hafsoshin sojojin saman kasar Kamaru General Jean Calvin da kuma gwamnan lardin Adamawa Alhaji Kildade Bukar. Wani atisaye dai wani bangare ne na goyon bayan dakarun rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi da ke ta ƙoƙarin ganin bayan 'yan ta'addan Boko Haram a wannan yanki na tafkin Chadin. Abokin aiki na Muhammadu Rabiu Dangba yayi nazari akan haka ga kuma tsarabar da ya aiko mana.
Rundunar sojar sama ta ƙasar Kamaru ba ta son bai ma 'yan ta'adda wata dama ko ta kafar allura domin cimma manufarta. A saboda haka ne aka tsara ayyukan Chabal ta shekara 2024 domin ganin hakunta ya cimma ruwa. A yayin wannan atisayin soja, 'yan komandojin sun koyi dabarun bincike, sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da sauransu. Brigadier General Jean-Calvin Momha, hafsan sojojin saman Kamaru, ya yi alfahari da wannan aikin. Na gamsu da abin da muka gudanar yau, wannan abin da kuka gani shi ne ƙarshen horo na watannin da suka shuɗe. Mun fara da tsare-tsare, kuma yanzu abin da kuka gani sakamakon aikin ne, shiri ne na sama da ƙasa. Waɗannan gwaji na yankan shakku za su taimaka mana matuƙa gayya har sai haƙunmu ya cimma ruwa. Hukumar gudanarwa ta ce alwashin gudanar da ayyukan ta komando ba tare da jin ƙai ba. Ta dage da cewa a mayar da hankali kan tsaro, duban yanda matsalar tsaro take ƙara gaba da taɓarɓarewa. Game da masu garkuwa da mutane suna tambayar kuɗin fansa, lamarin fashin tituna da sauran ire-iren muggan ɓarayi, mai girma Kildadi Tage Ke Bukar, gwamnar jihar Adamawa, gani yake cewa
selon le renseignement que nous avons eu dans nos bureaux,
ganin yanda aka samu karuwan garkuwa da mutane tare da neman kudin fansa, ya zama wajibi ne a gare mu mu kawo ƙarshen wannan lamarin. Don haka ne muka ɗauki matakan da suka dace, muke kuma neman faɗakar da jama'a domin su kula da irin wato illar da wannan abin yake haddasawa da kuma yanayin tunanin jama'a.
Phenomen s'arrête.
A lokuta da dama, 'yan Boko Haram sun kai hari kan 'yan kwamitin 'yan banga waɗanda suke ɗora ma alhakin ɗasawa da jami'an gwamnati.
Yanzu gwamnati ta ga ita kaɗai ba ta isa ta yi wannan kokowa ba, sai ta haɗa da 'yan ƙauye. Su kuma sun fi sojawan namu shinan wannan inda ake fitinan. Yanzu ba gwamnati ta yi haɗin gwiwa da su ba, fitinun da za a yi a gaba sai ya fi wanda ake ciki yanzu yawa. To gwamnati sai ta koma baya ta yi tunani ta ce kai waɗannan fa gara mu ɗauke su, tunda suna amfani da sha'anin makaman gargajiya sun fi sanin wannan, mu kuma soja mu ba su san wannan ba. Yanzu shi ayi haɗin gwiwa da su, inda akwai fitina inda zai fi ƙarfin su, ga lambobin su kira manyan sojawa su zo. To su 'yan Boko Haram yanzu da suka koma baya suka zauna suka yi tunani shi suka ga fa kai su fa matsalan su da gwamnati ma ƙarami alaki ne, don gwamnati ba za ta shiga har cikin surkukin dajin da suke ba, kungurmin dajin ko har ina ne kuma za su bi su su lakato su su fito da su. To yanzu menene abin yi? Dole ne su bar yakan gwamnati su fara yakan su waɗanda suke na gaban su. Su waɗannan mutanen da suke taimaka min gwamnati, 'yan kwamitin da fishilan, su ba dare ba rana aikin su ne, kuma gwamnati ta ba su tallafi 100%, cewan game da su in ana samun haƙona cimma ruwa. Lokacin da fitinu ya so man gwamnati ba ta sa su a ciki ba, ai an yi asaran sojoji ba yi na wasa ba. Ne aka kama gwamnati shawara cewan fa waɗannan sun fi soja nan sanin kan inda matsala yake. A ɗibe su ba wai bindigogi za ba su ba, shi makamin su na gargajiyan da ake amfani da shi nan shi ma yana da kyau. Gwamnati ta saya musu da adduna, wukake, kifiyoyi da su tosilam da kayan ruwa da takalma. Su kuma sun yi man gwamnati alkawari cewa wanda gwamnati ta saya musu wannan, to wallahi ko ciki rami waɗannan mutane suka shiga za su bi su fito da su. Ai ba su bi su sani inda wurin yake ba. Kuma su 'yan ta'addan da kake ganin nan, ai ba wayansu bane, ba aljani bane, mutane ne kamar mu. Me suke amfani da shi? Waɗansu na nan 'yan amshishatan su da suke nan a cikinmu. Duk wani abin da labarin da yake wuciya, duk dabarun da ake kullawa, a cikinmu ne ake tafiya a same su a ce kaza yi kaza. Ni nan gwamnati za ta bi shawara na da ta yanke rezo a wannan area. Haka gani in ba kare su kata kafin su ba. Yanzu gwamnati alal misali tana biyan ka jaka 100 wata. Su kuma za su ce to mun ninka abin da gwamnati ke biyan ka kaso 5 zaka karba. Kuma bere mun san cewa a gujin su a yankin su nan talauci ya musu katutu. ko dala nawa aka ba su za su je su wannan barnan. To in ba yanzu gwamnati ta hadin gwiwa da waɗannan ƙauyawan an shiga dajin ba, yanzu abin da ake biyan su ai bai ka abin da ake biyan soja ba. Amma suna taimaka ma sojan 100%. Kai in aka ji an kawo hari ma sai ma sojan suke ku bari mu gaba ku ku bi mu a baya. Don waɗansu daga cikin su dalma ba ta kama su. Gwamnati ce ta ga a waɗannan su kan zukan ayi musu masauki ma mana a daji.
Wace irin gudunmawa matasa za su iya bayarwa domin shawo kan wannan lamarin?
To amma muka haɗu wani bangare muka rage man gwamnati. Kamar wannan fitina muka rage man gwamnati. Ita gwamnati za ta duba abin da za ta yi mana. Mu da kanmu mu faɗi me ya kamata ta yi mana, za ta yi mana kuma.
Barbarewar lamari ya kai kololuwa. Duban yanda cikin birni ko ƙauye ake fama da rashin tsaro, abinda ya haifar da rashin bacci ga al'umma da kuma hukumomi. Louis Florent Aboyeme, shugaban ƙaramar hukumar Mbere, yace mun ɗauki matakai tare da dakatar da ayyuka daga ƙarfe 10 na dare, muna ƙara rufewa da kai hare-hare don tsarkake muhalli. Don magance wannan matsalar da kuma burin ganin zirga-zirgan jama'a ya tabbata, an ɗauki matakin da ya dace. An girke dakarun tsaro a birni da kan iyakoki.
Toutes les mesures sont prises, renforcer la vigilance.
An ɗauki matakan da za a daina tada ƙayar baya, sata a garuruwanmu da kuma karkara. A kan iyakoki an tura sojojin sama da sauran nau'o'i na musamman domin shawo kan wannan lamarin. Wannan ayyukan da aka gabatar tare da sojojin sama dauke da manyan makaman yaƙi masu sulke sun sami nasarar tabbatar da gwajin nasu. Wannan aikin wanda ba shine irinsa na farko ba, yana shirya mazan da za su zo domin tallafa ma sojojin haɗin gwiwa na ƙasashen mambobin ƙungiyar tafkin Chadi. Ƙarfin haɗin gwiwan soji na ƙasashen tafkin Chadi wata na'ura ce mai dauke da ƙasashe daban-daban. Alƙiblar da gudunmawar ƙasashen suka sa a gaba ita ce ganin bayan 'yan ta'adda ko ta ina suka fito.
A gaida Muhammad Rabiu Danba. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aiki na Muhammadu Rabiu Dangba da ke kasar Kamaru, sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gai da Hassan Maina Kaina, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
Isra'ila ta kai wani hari da sanyin safiyar Juma'a nan a cikin ƙasar Iran. Lamarin da ya faru cikin dare shi ne har ramuwar gayya na baya-bayan nan tsakanin abokanan gabar yankin biyu. Sai dai a yau Juma'a Tahiran ta mayar da lamarin wasa tare da nuna cewa ba ta da shirin mayar da martani. Jaridar New York Times da Washington Post sun ambato jami'an Isra'ila na cewa Isra'ila ta kai hari ta sama a Iran. Kafofin yaɗa labaran Amurka da dama sun ambato jami'an Amurka suna bayyana harin a matsayin na makami mai linzami. Majalisar Wakilan Amurka ta kama hanyar kusa da amincewa da shirin taimakon tsaron ƙasa na dala biliyan 95 ga Ukraine da Isra'ila da sauran ƙawayen Amurka. A yau Juma'a an kada ƙuri'a amincewa da ƙudurin ya shige, yayin da 'yan Republican suka haɗu da 'yan Democrat cikin wani taimako da ba kasafai aka saba gani ba. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson ya yi ta bayyana a kafofin yaɗa labarai masu ra'ayin mazan jiya yana ƙoƙarin yin bayani kan kuɗaɗen da ake kashewa a lokacin yaƙi, musamman ga Ukraine a daidai lokacin da take fuskantar mawuyacin hali na fafatawa da Rasha.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai aka kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Asabar idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin a bari ya huce. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafizu Baballe da ya tana kawo shirye-shiryenmu na yau, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa ta rarraba da umarni har ma da injiniyanmu na yau. Nisar Filhashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.